أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dukkanin godiya tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun dabi'u a mahangan addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da zamu ambata muna bayani dangane da abin da ya shahi cika alƙawali inda muka bayani dangane da ma'anan shi a mahanga na malamai na akhlaq kuma muka bayanin sashen ayoyin alqur'ani masu girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam dangane da muhimmancin cika alƙawali da kuma kasantuwan shi haƙƙi ne wanda ya dace zamanto mutun ya bada hakanan kuma kasantuwan shi bashi ne wanda ya wajabta ya kasance mutun ya cika insha Allah cikin wannan darasin ma za mu yi kokarin ganin cewa mun karasa a cikin waɗannan bayanai din a cikin hadisai na musulunci da fatan Allah ta'ala zai amfane mu saboda kamar yadda muka gani cika alƙawali yana daga cikin ababen da suke da matukan muhimmanci kuma yana daga cikin ababen da suke da matukan hadari idan mutun ya kasance bai cika shi ba alƙawali wajibi ne mutun ya cika shi idan ya dauka hakanan kuma rashin cika shi yakan jawo ma mutum azaba yakan jawo ma mutum halaka a ranar tashin kiyama saboda haka lazumi ya kasance mutum ya shiga cikin hayyacin shi wurin kokarin ganin ya ga cewa ya kiyaye wannan haƙƙi muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam inda yake cewa alaikum bisidqil hadis yake cewa na hore ku da ku kasance masu gaskiyar magana idan kuka yi magana ya kasance gaskiya ne kuke hadiwa ba ƙarya ba wafa'ul ahd hakanan kuma da cika alƙawali wa hifzil amana da kuma kiyaye amana fa innaha wasiyatul anbiya saboda waɗannan abubuwan da kuka ji na bayyana muku na hore ku da su wasiya ce ta annabawa to annabawa gaba ɗayan su suna ma al'ummun su wasici da su kasance suna da gaskiyar magana suna da cika alƙawali kuma suna da kiyaye amana wannan shine abin da zai tabbatar da cewa mutum mu'mini ne ko ba mu'mini ba ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala ya gaskata da Allah subhanahu wata'ala hakikatan ko kuma ba haka ba abin takeici yau idan mun duba rayuwar mu wanda muke ciki zamu ga cewa waɗannan sifofin wanda suka kasance wasiyoyi ne na annaban Allah subhanahu wata'ala kuma wanda ya zamanto lazumi ya kasance mutane sun yi aiki da su zaga cewa kwata-kwata ba a ba su muhimmanci ba zaga cewa mutane ba su ma dauke su ba wani abu ne wanda yake da matsala shi yasa zaka samu mutum abin takeici kuma lokaci musulmi din ma su suka yi sakaci wannan janibi zaga cikin sauki mutum zai yi hekariya kuma bai damu ba ma baya ganin ma cewa abin da yayi zanibi amma yanzu an mai da ƙarya abin takeici wasila na neman duniya cikin sauki mutum zai ƙarya saboda ya ga ya samu duniya cikin sauki mutum zai ci amana saboda duniya cikin sauki mutum zai kare alƙawali ki cika shi saboda duniya amma abin da yake abin takeici wanda yake wannan shine su waɗanda ba su yi imani da Allah subhanahu wata'ala ba ba su yi imani da annabawan Allah subhanahu wata'ala ba ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba su ne za ka samu cewa sukan kiyaye alƙawali su ne za ka samu cewa saboda su daidaita al'amuransu na yau da kullum zaka samu cewa ba za su maka ƙarya ba, in so ga ya maka magana in kaje ka bincika za ka ga haka ne. Idan suka yi maka alƙawari za su cika maka shi, haka ne idan ka ba su amana ba za su ci ba. Dukkanin abin da musulunci ya yi umarni da musulmi su yi iltizami da shi kuma su ga cewa sun aiwatar da shi a cikin rayuwarsu, yana da tasiri ne ɓangare guda biyu. Yana da tasiri ɓangaren duniyarsu, haka nan kuma yana da tasiri ɓangaren lahiransu. Idan mutum ya yi aiki da koyarwa na addinin musulunci, duniyar shi da lahiran shi don za su gyaru, ba wai wani ɓangare ba ne banda wani ɓangare. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ta'akidi, manzannin Allah subhanahu wata'ala suke ta'akidi akan cewa mutane su yi imani kuma su yi iltizami da koyarwar da suka zo musu da shi, saboda wannan shine zai gyara rayuwarsu na duniyarsu da na lahiransu da sun sani. To sai kasance waɗanda ba su yi ma imani da Allah ba da manzanni da ran tashin alƙiyama sun ɗauki waɗannan ababen suna aiki da su, rashin ƙarya, rashin karya alƙawari, rashin cin amana, sai zamanto duniyarsu ya yi kyawu, sai zamanto mutane suna hadda da su, dama su duniyar ne suka zaɓa. To tunda wannan ayyukan suna da wannan tasiri ɗin, saboda haka duniyarsu za yi kyawu. Amma in ka zo ɓangaren musulmi abin takaici, za ka samu cewa ƙarya, rashin cika alƙawali, rashin amana, wannan abin takaici ne wanda su ne ya dace ya kasance sun zamanto abin koyi. Yanzu har musulmi ya kuma yana ganin wanda ba musulmi ba, in ka je ka ba da dukiyanka ya hakiyaye maka, wanda ba musulmi ba in yi maka alƙawali ka yarda da alƙawali, wanda ba musulmi ba in yi maka magana ka yarda da maganin, me yasa? To wannan lalacewa ne wanda lazumi ya kasance musulmi sun koma cikin hayyacinsu, kuma sun yi ƙoƙarin ganin cewa ɗabi'unsu da suka lalace sun gyara, sun yi ƙoƙarin sun maido da ƙimomin ɗabi'unsu da kuma ainihin ɗabi'unsu wanda yake koyarwa na Allah subhanahu wata'ala, koyarwa na addinin musulunci, koyarwa ne na annabawan Allah subhanahu wata'ala, wanda zai ba su sa'ada cikin duniyarsu da lahiransu. Haka nan muna da hadisi daga Imam Sadiq alaihi salam yake cewa thalathun lam yaj'al Allah li ahadin minan nasi fihin rukhsa, akwai ababe guda uku wanda Allah subhanahu wata'ala bai sanya ma kowa ba daga cikin bayansa rangwame a cikin su ba. To Allah subhanahu wata'ala bai baka sauki ba akan su ta yanda in ka ga dama ka aikata ko in ga dama ka aikata. Waɗannan ababen guda uku menene? Na farko yake cewa birrul walidain, barrain kana aw fajirain, bin iyaye, kyautata ma iyaye, ko da ko waɗannan iyayen sun kasance fajirai ne, ko cikin wasu hadisai sun nuna ko da ko sun kasance kafirai ne, ka kyautata musu, ka yi zama mai kyau da su, ka girmama su. Wannan koyarwa ne na addinin musulunci. Ba don iyayenka sun kasance ba musulmi ba ne shi ne ke nuni kenan ka wulaƙanta su, ka ƙi zamantakewa mai kyau da su, ka ƙi girmama su, ka ƙi taimaka musu. Ba don iyayenka ba su mazhaba guda da kai ba shi ne ke nuni kenan ka ƙi zama da su zama mai kyau, ka ƙi taimaka musu, ka ƙi kyautata musu. Wannan ba koyarwa na addinin musulunci ba. Koyarwa na addinin musulunci kamar da mu gani cikin wannan hadisin shi ne ko da ko iyayenka sun kasance fajirai ne, ko da ko sun kasance kafirai ne, lazumi ne ya kasance ka yi musu ta'a, ka kyautata musu, ka kyautata zamantakewarsu, ka musu hidima. Sai dai idan ya kasance sun umarce ka da wani abu wanda addininka bai yarda da shi ba, kamar su umarce ka kai shirka ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda zo cikin nassin Al-Qur'ani mai girma, kan cewa idan suka yi matsa maka akan cewa ka yi shirka da Allah subhanahu wata'ala kada ka bi su. To wannan kenan idan ya kasance sabanin ba haka ɗin bane, wana ba su umarce ka ba kai shirka da Allah subhanahu wata'ala, ba su umarce ka da zunubi ba, lazumi ne ya kasance ka yi kokarin ganin cewa ka yi zamantakewa mai kyau da su, ka taimaka musu, ka kyautata musu, ka musu da'a. Wannan na farko kenan. Na biyu kenan, Allah subhanahu wata'ala bai baka dama ba ka ƙi bin iyayenka ko da ko sun kasance fajirai ne. Wannan Allah subhanahu wata'ala zai tambaye ka kenan akai, kuma idan har ya kasance ba kyauta masa Allah ta'ala zai maka azaba kenan akai wafa'un bil ahd bil birr wal fajr hakanin cika alƙawali ka kasance kana cika alƙawali koda ko wanda kai ma alƙawali mutun ne wanda ya kasance fajiri banantana mutun da ya kasance mutumin ƙwarai watan shi ma cika alƙawali kaka ce misali ai wani da nema alƙawali kafiri ne saboda haka kenan ba abin da ya dame ni in cika alƙawali ko wani da nema alƙawali ba mazhabin mu guda ba saboda haka ba abin da ya dame ni ko ba kungiyar mu guda ba ko ba dangin mu bane ko ba kabilan bane ko abin da ya kama da haka duk wannan ba ma'auni bane in dai kai ma mutum alƙawali sawa'an ya kasance mai ta'a ne ko kuma fajiri ne dole kawai ka cika rashin cika alƙawalin ka Allah ta'ala zai tambaye ka na uku shine wa'da'ul amana ila albirr wal fajir hakanin bada amana idan wani yazo ya baka amana kaka ce a wanda ya bani amana ai kafiri ne bai yarda da Allah ba ko kuma ai fasiki ne ko fajiri ne ko abin da ya kama da haka ko mazhaban mu ba guda ba ko ba dan kungiyar mu bane ko ba dan kabilan mu bane ko ba dangin mu bane duk wannan ba shi bane ma'auni idan mutun ya baka amana lazimi ya zaman to ka maida masa shi yasa muna da wasu bayanai wanda suke abin lura kuma abin tadabburi a cikin su wanda yake nuna mana girman a'imma na ahlul bait alaihimus salam da kuma muhimmancin mutane kasance sun san su kuma sun musu ta'a imam zainul abidin alaihi salam yana cewa da za a bani amanan wukan da aka yanka kan imam husain alaihi salam da shi to da zan maida wannan amana din lokacin da aka neme maida ta mutum ya duba ya gani wukan da za a yanke kan mahaifinsa saboda zalunci sannan kuma a bashi amana riƙonta amma ya nuna cewa zai bada amana din imam zainul abidin saboda me saboda girman amana saboda muhimmancin amana saboda ita amana Allah subhanahu wataala bai sanya ma kowa rangume ba a cikin ta kan cewa zai iya cika ko ba zai iya cika ba dole ne ya cika kawai in bai cika ba kuma Allah ta'ala zai kama shi koda ko wanda ya bashi amanan ba musulmi bane koda kafiri ne koda fajiri ne lazimi ya kasance mutun ya cika kenan wannan ababen guda uku wanda muka lissafa ababe ne wanda yake Allah subhanahu wataala bai ba kowa ruhsa ba akan su lazimi ya kasance mutum ya cika alƙawali lazimi ya kasance mutum ya bada amana lazimi ya kasance mutum ya yi da'a ga iyayensa inda ya kasance ba cikin sabon Allah subhanahu wataala bane ko kuma ba cikin shirka bane wannan hadisi ya zo cikin usulul kafi mujalladi na 2 shahi na 162 hadisi na 15 kana muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda zuwa cikin al-mustadrak cikin mujalladina 11 shahi na 47 hadisi na 12 da 398 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa arba'un man kunna fihi fa huwa munafiqun wa in kanat fihi khaslatun wahidatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'aha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai ababe guda hudu wanda duk wanda ya kasance yana da ɗaya daga cikin waɗannan ababen guda hudu waɗannan sifofin guda hudu to yana dauke da sifofi daga cikin sifofin munafikai sai ya kasance ya nisance su in dai bai nisance waɗannan sifofin ba to yana dauke da sifofi daga cikin sifofin munafikai waɗanne ne waɗannan ababen guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man idha kazaba mutun da idan yayi magana sai yayi ƙarya duk in yayi magana in ka bincika za ka cewa ƙarya ne wa idha wa'ada akhlafa idan yayi alƙawali sai zamanto ya saba wa idha ahada gadara hakanan idan ya kasance yayi alƙawali da wani sai yaudara mutuna wa idha khasama fajara hakanan kuma idan ya kasance yayi khusuma da wani sai zaman to ya fajirci ya saki hanya wato ba zai iya ya sauko ba ya ga cewa sun yi sulhu ko sun sasanta tsakanin su zaman to an warware wannan matsala din sai zaman to ya fajirci har ma ya dauki matakai wanda suka sa a mashari'a wannan duk wanda ya kasance yana da ɗaya daga cikin wannan sifofin guda hudu manzo Allah ya ce yana da sifa daga cikin sifofin munafikai sai in ya bar su sai in ya nisance su saboda haka menene mahuta a cikin nan wurin idan ya kasance mutum bai iya cika alƙawali me ya kamata yi a nan wurin muna da bayanai na masumai alaihi musallam wanda suke bayani dangane da wannan al misali muna da hadisi daga imamu ali alaihi salam wanda yazo a cikin gurarul hikam imamu ali alaihi salam yana cewa la ta'idanna iddatan la tathiqu min nafsika bi injaziha yake cewa kada kai alƙawali da wani al'amari madaman ka kasance baka da siqa baka da yarda a cikin zuciyanka kan cewa zaka cika wannan alƙawali kenan wannan shine mahuta idan ya kasance baka iya ka cika alƙawali tun farko ka dauka shi yasa yazo cikin sashen riwayoyi suna cewa barin zunubi yayi sauki daga tuba kace bari ka je kai zunubi daga baya ka tuba to barin zunubi din yayi sauki saboda waye sanar da kai kan cewa zak iya ka tuba daga wannan zunubi so diya mutun zai ce bari in yi zunubi daga baya zan tuba ya kasa tuba saboda zunubi mummuna hanya ne wanda zai ingiza ka daga mummuna zuwa ga mafi muni kina abin da ya yi maka sauki abin da ya fi dacewa shine tun harko ka kai zunubin kina in kasancewa baka iya ka cika alƙawali tun harko ka cika kai alƙawali da banan tana zaman to ka hada cikin matsalar rashin cika alƙawali saboda haka muna da wani hadisi shi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iza wa'ada ar-rajulu akhahu wa min niyyatihi an yafi lahu falam yafi wa lam yaji lil mi'ad fala ithma alayhi wannan kenan ga wanda zai yi alƙawali amma wani al'amari ya zamanto ya zo ya shiga tsakanin shi da wannan alƙawalin ta yanda ya hita daga ikhtiyarin shi ya hita daga zabin shi ba yanda zai kawo sai ya saba wannan baya da wani matsala madama a cikin zuciyar shi yana da niyyar cika wannan alƙawalin sai wani al'amari ya zo ya shiga shikenan mutum ne kai alƙawali da shi misali kace wane mu haɗu wuri kaza lokaci kaza sai zamanto kai kana da niyyar cika wannan alƙawali din kana da niyyar ka cika wannan alƙawalin da kai sai zamanto misali baka samu abin hawa ba ko kuma abin hawan da ka hawo yayi jinkiri saboda circulation yayi yawa ko abin da ya kama da haka baka iya zuwa daidai wannan lokacin ba wannan baka da wani zanubi Allah ta'ala bai kama ka da shi da ire-iren waɗannan abubuwan wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala zai sanya mu cikin bayansa masu cika alƙawali wanda suke kiyaye alƙawalansu masu iltizami da alƙawalansu masu bada haƙoƙin mutane masu nisantan ƙarya masu iltizami da gaskiya da kuma kiyaye amana da fatan Allah subhanahu wataala ya amfane mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin